This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake da muku a wani shirin na daren yau Litinin 8 ga watan Afrilun shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa wasu bayan Allah sun rasa rayukansu sanadin turmutsin karɓar tallafi a jihar Sokoto. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Muhammad Ibrahim Kwar zai kamana. Albarkacin watan Ramadan mai alfarma. Za mu ji karatun Alƙur'ani daga yara manyan gobe. Amma fa duka sai mun fara rashin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Litinin rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin kasar Lebanon wanda ya kashe kwamandan kungiyar Hezbollah da yake tsahare-hare da yawa a arewacin Isra'ila. Sanarwar da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta bayyana kwamandan a matsayin Ali Ahmed Hassan na rundunar Radwan ta Hezbollah. Kungiyar mayakan ita ma ta sanar da mutuwar ɗaya daga cikin mayakanta mai wannan sunan ba tare da bada cikakken bayani akan mutuwarsa ba. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce harin ya kuma kashe wasu mutane biyu. Hare-haren tsallaken iyaka da sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah ke kaiwa sun kusan zama ruwan dare a tsawon watanni shidan da Isra'ila ta kwashe tana yaki da kungiyar Hamas da ke kawance da Hezbollah. Sojojin Ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuki guda 17 na Rasha da wani makami mai linzami da suka kai wasu hare-hare a cikin dare a yankunan Ukraine da yawa. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta kai hari da jiragen sama marasa matuki guda 24. 17 daga cikin jiragen da aka kakkabo a yankunan Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad, Kamelnitsky da Zhytomyr aka harbo su, a cewar rundunar sojan saman. Oleh Kipa, gwamnan yankin Odessa, ya ce an lalata 4 daga cikin jiragen a saman yankin kudancin kasar, amma harin ya lalata wata cibiyar tsare-tsare da sufuri da kuma wani gidan mai. Kipa ya ce ba a samu asarar rai ba. Harin jiragen saman Rasha na baya-baya na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada buƙatar abokan ƙawancen ƙasarsa su taimakawa Ukraine da makaman kariya ta sama. Miliyoyin 'yan kallo kama daga Mexico zuwa Amurka zuwa Canada sun fito don ganin wani abin al'ajibi wato kusufin rana a yau Litinin. Masana sun ce yanayi zai yi kyau a ƙarshen kusufin a yankunan Vermont da New Hampshire da ke na Amurka da kuma New Brunswick da Newfoundland a Canada. Wannan dai shine kusufin rana da ya tattara 'yan kallo mafi yawa da aka taɓa gani a nahiyar Amurka ta Arewa, kuma kusufin ya bayyana a yankunan da ke da jama'a sosai. A yankin tekun Pacific ne dai aka fara ganin alamun kusufin jim kaɗan kafin tsakar rana lokacin yankin. Mutane sun yi ta bayyana farin cikinsu a gabar tekun da ke birnin Mazatlan na ƙasar Mexico yayin da wata ya rufe rana. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Mozambique sun ce akalla mutane 96 sun mutu, sannan akalla wasu su 20 sun ɓace bayan da wani jirgin ruwa ɗauke da mutane kusan 130 ya kife a gabar tekun ƙasar daga arewa a jiya Lahadi. A wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin ɗin ƙasar a yau Litinin, sakataren harkokin lardin Jaime Nieto ya ce an maida jirgin ruwan na kamun kifi ne kuma an loda masa kaya da mutane fiye da kima. Ya ce jirgin ya taso ne daga garin Lunga akan hanyarsa ta zuwa tsibirin Mozambique mai tazarar kilomita 4 daga lardin Nampula da ke gabar tekun ƙasar. Nieto ya ce wasu daga cikin mutanen da ke cikin jirgin za su je wani bikin baje koli ne a tsibirin, yayin da wasu da dama kuma aka ce suna gujewa barkewar cutar kwalara ne a ƙasar. Jami'ai sun ce an ceto mutane 11 kuma ana ci gaba da gudanar da aikin bincike da ceto. Gwamnatin Sweden ta kori wata 'yar jarida 'yar ƙasar China inda ta ce yar jaridar na zaman barazana ga tsaron kasar ta a cewar kafafen yaɗa labaran Sweden a yau Litinin. Yar jaridar wacce ba a bayyana sunanta ba, yar shekaru 57 a watan Oktoba jami'an tsaron Sweden suka kama ta, kuma hukumomin Stockholm suka kore ta daga kasar a makon jiya a cewar gidan talabijin din SVT na Sweden. An kuma haramta mata komawa kasar. Matar ta je kasar ne kimanin shekaru 20 da suka wuce. Tana da takardar izinin zama kasar kuma ta auri wani mutum dan kasar Sweden wanda ta haifi yaya da shi. Matar ta yi mu'amala da ofishin jakadancin China. Lauyanta Lutrim Kadriu ya shaidawa gidan talabijin din SVT cewa matar ba ta yi imanin cewa tana zaman barazana ga kasar Sweden ba.
Madam Doda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake harama kabukukuwan karamar sallah da musulman duniya ke gudanarwa, wasu ƴan uwa sun rasa ransu sanadin turmutsin da ya faru a wurin karɓar tallafin sallah. Lamarin ya faru ne lokacin da sanata mai wakiltar sakwarar ta Arewa, sanata Aliyu Magatakar Dawa Mako, ke raban tallafin kayan sallah ga mabukata. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Ba sabon abu bane masu hali su taimakawa mabukata a lokutan bukata, kamar yadda wasu ke yi a lokutan azumi da bukukuwan sallah a kasashen musulmi. A jihar Sokoto dake Arewa maso yammacin Najeriya, tsohon gwamnan jihar kuma sanata mai wakiltar Sokoto ta Arewa, sanata Aliyu Magatakar Dawa Mako, ya jima yana bayar da irin wannan tallafin a kowace shekara, inda ɗaruruwan jama'a ke taruwa suna karɓar tallafi na kayan sallah. To sai dai taron karɓar tallafin na wannan shekara ya bar baya da ƙura, domin an samu turmitsitsi wanda ya sanadiyar samun asarar rayuka da kuma jikkata wasu jama'a. Aliyu Abubakar na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rashin ɗan uwa wurin karɓar wannan tallafin.
Don mu kawunne ne muke, ko mu irwar muka san yaron irin ɗa'ar da muka yi mishi, to ko mu ba zai iya nuna shayana sa wani abu ba gare mu. Amma da Allah ya riga ya kawo wannan ƴan uwa abokan zamne suka kwashe shi aka tare shi. Kuna zamne ƙarke bi, muna roƙon Allah wallahi sai matan na ta zo ta ce an ce wani ya tafi gidan Allah. Muka zo muna ta nema cikin marar lahiya abin gara sauransu. Ko wadajin ƙarfe uku sai daftar nan su ci to ba mu diba matuware mu gani. Wallahi ko da muka zo mai gida sai kawai ga yaro. Akwai mun yi bakin ciki.
Wani babban abin bakin ciki a cewarsa shine kawo yanzu ba wani jami'i daga cikin jami'an gwamnati ko na wanda abin ya faru a gidansa da suka jajanta musu.
Sai CMG tare da shi da wasu kallon ko gwamnati na an ka duku 9,000 an ka ce sai lakka wani. Gaskiya na yi amfani da kuɗi na, amma har aka ƙare ina cikin bakin cikin haka. Saboda cewa duk wannan an ka yi abu garkakka kana labari. An kace ko ga ƴan midiya ɗin ka zo ka nuna tausayin bayan Allah ga.
Daga cikin waɗanda ake tumar sun rasu a wurin akwai wata jami'ar hukumar tsaron ƴan ƙasa ta Civil Defense, kuma na tuntuɓi kakakin rundunar a Sokoto ta waya Muhammad Zayanu.
Gaskiya babu wata ma'aikaciyar ciyonmu wadda take kan jadawalin Civil Defense wadda ta rasa rayuwarta a wurin nan. Gaskiya amma dai akwai wadda ake tuhumar ta taɓa aiki lokacin da shi wannan shugaba namu na yanzu be abolition din voluntary service ba, ta taba aiki a voluntary service a wannan lokacin, kuma kaga civil defense yanzu ba ta da volunteer officers.
Na'am.
To ana tuhuma kamar ta rasa rayuwarta a wurin.
Na'am. Amma ko tabbatar da zai al'amari ya faru?
Eh to shi ana dai kan bincike, ana kan gudanar da bincike.
Na tuntuɓi mataimaki na musamman ga sanata wa Mako akan hulɗa da 'yan jarida Bashar Abubakar MC, ya ce yanzu haka suna kan wannan batun kuma zai kira ni daga baya. Sai dai kawo haɗa wannan rahoto ban samu kiransa ba. Lamarin dai yana ci gaba da samun alhinin jama'a, ciki har da jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta fitar da takardar jaje ta hannun kakakinta Hassan Sabi Sayan Nawal.
Mun fitar da wannan sanarwa ne a matsayinmu na 'yan jihar Sokoto masu kishin jihar Sokoto domin mai jaje kuma nuna alhininmu dangane da wannan al'amarin da ya faru. Baya ga nan kuma mun kira ga jami'an tsaro da su gaggauta gudanar da bincike. Sannan kuma jam'iyyar PDP tana kira da abima wayanda suka samu wannan matsala kadi.
yanzu dai wasu jama'a sun zura ido su ga abin da zai faru ga waɗanda suka jikkata da dangin waɗanda suka rasu da aka ce adadinsu ba zai kasa mutane 10 ba yayin da sauran jama'a ke ci gaba da shirye-shiryen gudanar da bukukuwan sallah karama. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
Muna maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba Muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba Ina mai karfafa maka ubangiji ya zati na imani da kai kama zumin ga mun daki Dalbarkacin ka da mu fara da bismillah aka zamu ga karshe kuma da alhamdulillah Welcome the great man Muna maka marhaba sharur Ramadan Welcome, the great man, Muna maka marhaba sharul Quran. Ya kai Ramadan komai na sake wa dangangan jikinka gabobi jikinka she ta salati yana cewa marhabi da zuwanka sharu Ramadan I want to make use of this year Ramadan I dedicate myself to almighty Allah bana so ta wuce na zo na danga fama bari ka tashi nan da nan na danga wala duk wannan wata mai albarka dalbarkacin sa ka daure duka shaitanai fa musanifa Allah ya mana wannan duka yanda zamu kokarta kara bautata masa ya rabbi Allah sai ni yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije duwa matali ya Ramadan karkije karki banne da waye yana mini ciwa zumi ta kusa karshe bana su koma gidan jiya karkije duwa matali ya Ramadan karkije karki banne da kewa
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta Facebook Twitter da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
yan ƙasa da hukuma
kwadai ke ta da wulakan ki kike shin karfin adalci da siyasan nan na fakiran ki ka shake cikin ka da zalunci mai za ka fada a cikin
masauri assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar
ayi arman gami yarinya bai so namiji bai so ayi arme yana kawo hasarin rayuwa sai ka gani mutum ya shiga dandi
abubuwan ga da muke ciki na tabarbarewar tsaron mu daga ina suka fito su wane ne ke haddasa su kowa ya sani.
Tunda akwai lokacin da sun zo suka ce sun zo a ba su kudi aka ce babu sai su ce maka ba shi. Jiya ko shekaran jiya ka sai da gona ba. Kaza ne ai kudi suna nan gare ka. To saboda Allah ga mutane ina suke samun labari. In dai ba haɗa musu ake ba.
Yau shirin na gundumar birnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar inda aka yi wata ganawa tsakanin mahukunta da talakawan yankin kan batutuwan da suka shafi tsaro da tarbiyyar matasa, ilimin ƴaƴa mata da sauran haƙoƙi na zamantakewa. A dakace mu
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so yuna
madalla masaurare la'akari da kalubale daban-daban da ke fuskantar wasu sassa na jamhuriyar Niger hukumomin da ke kula da birnin Kwanni sun yi wata ganawa da talakawa 'yan ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki na karkarar Tsarnawa inda tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu ta wakana da nufin lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsaloli masu alaƙa ta ƙud da ƙud da sha'anin tsaro musamman a gefen kan iyakar jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya baya ga al'amarin tsaro batun ilimin 'ya'ya mata da aurensu da sha'anin kiwon lafiya da ma takardun zama ɗan ƙasa duka an tattauna a kansu a yayin waccan ganawa da mahukunta na gundumar birnin Kwanni da talakawansu inda aka fayyace rawar da kowanne ɓangare zai taka domin sauke nauyi ko haƙƙin da ke rataye a wuyansa da nufin samun tsaftatacciyar al'umma. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwannin ya halarci wannan taro wadda ya wakana a ƙarshen makon nan da ya shuɗe kuma ga rahoton da ya haɗa wannan fili.
Waɗansu daga cikin mahalarta taron sun yi bayani kamar yadda abinda suke ganin ana iya yi don a ciwo kan matsalolin nan da dama.
Aminu Tahiru, ina nan Tsarnawa. Zamantakayya tun cikin gida da mace da namiji da yara ko ziyara zamanku duk yanka ka jayo su ga jikinka ku zan shawara da su sannan hal makwabta ku zan ba juna yarda ba ciyayya ba don wani abu ciyayya yake kawo shi arman gaugawa yana kawo matsala ayi arman gami yarinya bai so namiji bai so ayi arme yana kawo hasarin rayuwa sai ka gani mutum ya shiga dandi ya ta ya shiga cikin karuwanki koko ya hada rijiya a bar mutum ya kai ya zaba abinai
tsaro ba na sana ba na kowa da kowa kare da hakin mai da samariya duk kowa ya ba da goyon baya wannan duk ga abin da bai da kyau to san wani zai shi dan kwalbata a gane
a wurin wannan taron na ganawa tsakanin mahukunta da ɗan ƙasa shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na gundumar birnin Kwanni ya ce sai fa allalabo masu baiwa 'yan ta'adda labaru da ake kira informers in ana son a warware wannan matsalar ta tsaro.
Sunana Abdulkarim Sani Ibra, wato lalle ana cewa wannan mun ga da wani wuri suka zakkuwa, tabbata gaskiya ne da wani wuri suke zakkuwa, amma an ce ba kobecin yaƙi sai da 'yan gari. To ku san da sanin fa waɗannan mutanen da suke zuwa fa akwai ha mutanen su nan kuma wanda muke tare da mu muke tare da su dare da rana san da in kun lura wani bi su mutanen nan suna ka ba su information in gona ka saida sun sani in shanu ka saida sun sani tunda akwai lokacin da sun zo suka ce sun zo a ba su kudi aka ce babu sai su ce maka ba shi jiya ko shekaran jiya ka saida gona ba kaza ne ai kudi suna nan gare ka in shanu ka saida sai a ce maka ai ka saida shanu ya kaza ko maraki kaza kudi suna nan gare ka to saboda Allah ga mutane ina suke samun labari in dai ba haɗa musu ake ba kenan suna nan tare da ƴan gari nan da wata ƴan watanni ka su wannan mugan mutane sun je wajen wani gari a cikin Mamoza ke can sun dauke mutane ko to wannan abu a roki Allah tunu sun ce za a ba su kudi da yawa kuma kudin suka tambaya wajen biliyan 20 in mu ba mu da su ga kai kamata ai an je ana roƙon Allah sun ka bugo ciki sun ka ce mu to ku ƙara roƙon Allah ku ƙare muna jira ku kama ni kudi to saboda Allah in ba akwai mutanen su in ba akwai mutane tare da mu waɗanda ka haɗa musu ya za a yi a sani kenan duk abun ga cewa yake wai da akai waɗannan mutanen nan wanda ke sheda musu in dai ba ku biyan ku na jikokin ku na sarkan ku na an ba ku to na asirin su
shi ko Alhaji Ibro Salifu dan Galadima wakilin mai martaba sarkin birnin Kwanni kuma wakilin talakawan karkarar gundumar birnin Kwanni kirayayi ga hakimai da uwaye domin warware matsalar tsaro a wannan iyaka da Najeriya.
Muna da labari kuma sani ko na sani nan makwabtan mu akwai garuruwan da babu saraki cikin garuruwan su so da talakawa sun wace in ko babu talakawa sarki waje kenan abinda muka ji shi a faruwa ga makwabtan mu ya kamata mun ga taruka da aka yi a sani wannan na daga kai ne muke yi shi ko rigakafin anti ya yi magani kenan in gaggage mai dan haka kama da wata ba haushi yace sa mu za ta ruwa shi yasa ga nan ga yawa cewa ce da hukumomi kai ana hada mutane na ayi hankali saboda muna ga abin da ka haro ba mu hatan mu Allah ya kama shi cikin kasashen mu wanda ke haro da abubuwan nan jama'a dukkan mu na taya kasashen nan wurin bida suna zama tare da irin miyagun nan suna ganin abubuwan da aka wasu ma sun shiga cikin kungiyoyin nan ana yin tare da su dan dan kana barkata abin da ba daidai ba son rai shi hana ka dauki matakin danka ai mahoron shi tun dan ka hada mu hukuma ta kama danka ta hore shi ya zama mutumin kirki sai ka samu zaman lafiya din ma ta samu zaman lafiya
ba ma su siya hazar maula ba makiya yanci din lalai ba da idan masu tuba da wannan ba hada kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai dada komai ba
daga bisani kaptan Abubakar Ali Shehu shugaban gundumar birnin Kwanni yayi jawabi ga yan kasar da ke wannan yankin a lokacin rufe wannan ganawar tsakanin yan kasa da hukuma kamar haka
da hukumar Latizawa hakimai malamai kowa ba wanda bai tabbatar da abubuwan ga da muke ciki ba da suke gaban mu na tabarbarewar tsaron mu daga ina suka fito su wane ne ke haddasa su kowa ya sani sai dai a ce muna da rauni kuma rauni mai cutar da mu amma kuma ba mu son rabuwa da shi dan maganganun da jami'an tsaro suka yi nan ga sai da abun sai ya saka makarkata cikin shiki domin a ce an kawo magari hari maza sun ware sun bar mata ban taba dan mani haka ba gare ku domin gadan mu kun sani ba a ce mutum guda biyu uku hudu biyar su zo su wace gari ba a ƙarya ne sai dai in kun so in ku ba ku iya yin wani abu masu yin wani abu ku shaida musu nan take ke ku shaida musu
wannan ganawar ta garin da garin tsakanin al'umma da mahukunta na faruwa ne da kokarin hukumar nan mai kula da wanzar zaman lafiya a cikin jamhuriyar Nijar cewa da HACP wato Autorité pour la Consolidation de la Paix a turancin Faransa da jan kokarin proje paso
masu ware karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai
Kungiyar kwallon kafar Napoli ta kasar Italiya ta yi fatali da tayin da Chelsea ta Ingila ta yi wa dan wasanta na gaba Victor Osimhen. Fafutukar da Chelsea din ke yi na kokarin samun Osimhen dan Najeriya mai shekaru 23 ta yi wa Napoli tayin kudi hade da wani dan wasa domin daidaicewa da adadin zunzurutun kudi har euro miliyan 130 da ake bukata kan dan wasan. Mujallar wasanni ta Napoli magazine ta ruwaito cewa Chelsea din ta yi tayin biyan kudin ne tare da dan wasan Romelu Lukaku to amma kuma tuni da aka ruwaito cewa Napoli ta yi watsi da wannan tayin Chelsea din na fuskantar kalubalen gwagwarmaya da wasu manyan kungiyoyin Turai har ma da na Saudi Arabia da yanzu haka su ma suke zaurucin dan wasan Hukumar shirya gasar Premier ta Ingila ta yanke hukuncin zaftare maki biyu ga kungiyar Everton saboda laifin saba dokokin hada-hadar kudade karo na biyu. Dokokin kula da riba sun yi tanadin kungiyoyi za su iya yin asara ta kudi fam miliyan 105 a cikin shekaru uku. To amma wata hukumar bincike mai zaman kanta ta gano cewa Everton ta saba wa dokar da kudi fam miliyan 16.6 a cikin shekaru uku zuwa kakar wasanni ta 2022 da 2023. Wannan hukuncin ya sa kungiyar ta tashi daga matsayinta na 15 zuwa ta 16 a teburin gasar Premier tare da maki biyu kacal tsakaninta da ajin faduwa daga gasar. Kungiyar ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan wannan hukuncin. A cikin wata Fabrairun da ya gabata ma an zaftare wa Everton din maki 10 amma daga baya aka mai da su 6 bayan ɗaukaka ƙara saboda saba wannan dokar a cikin shekaru 3 zuwa 2021 da 2022. A yayin da za a soma fafata wasannin matakin kwata final na gasar cin kofin zakarun Turai a gobe Talata. An haramtawa magoya bayan kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus shiga filin wasa a karawar da kungiyar za ta yi da Arsenal ta Ingila. Wannan ya biyo ne bayan wata rigima a lokacin wasan da Bayern din ta buga da Lazio, inda ta doke ta da ci 3-1, inda kuma aka sami wasu magoya bayan Bayern din suka jefa abubuwan wasan wuta a cikin filin wasa. An taɓa yankewa ƙungiyar ta Bayern Munich hukuncin dakatarwa daga wasa ɗaya tare da tarar fam 34,000 a cikin watan Oktoban shekarar bara, bayan samunta da irin wannan laifin, inda magoya bayan ta suka jefa yulon wasan wuta a wasan da ta buga da Copenhagen. To sai dai rahotanni sun bayyana cewa ita kanta Arsenal din da za ta karɓi bakuncin karawar ta gobe Talata, ita ma ta ja kunnen magoya bayan ta domin kauce wa fuskantar hukuncin da ita ma aka taɓa yi mata a shekara ta 2017 sakamakon abin da ya faru a wasan gasar Europa League da ta buga da FC Cologne. To ƙarshen labarin wasanni kenan, mu kasance lafiya.
A gai da Murtala, albarkacin watan Ramadan ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Danjuma, dalibi daga makarantar Ashabul Kafi wa Waki wanda ke cikin kasar Kamaru a birnin Yaounde a Angon Fikitere. Zan karanta muku Alkur'ani mai girma daidai gogodo insha Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Sadaqallahul Azim.
Allahu Akbar. Yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
To a takaice, a yau Litinin Rundunar Sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama a kudancin ƙasar Lebanon wanda ya kashe komandan ƙungiyar Hezbollah da yake tsahare-hare da yawa a arewacin Isra'ila. Sanarwar da rundunar sojan Isra'ila ta fitar ta bayyana komanda a matsayin Ali Ahmed Hassan na rundunar Radwan ta Hezbollah. Sojojin Ukraine sun harbo jiragen sama marasa matuki guda 17 na Rasha da wani makami mai linzami da suka kai wasu hare-hare a cikin dare a yankunan Ukraine da yawa. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta kai hari da jiragen sama marasa matuki guda 24. 17 daga cikin jiragen da aka kakkabo a yankunan Odessa, Mykolaiv, Kirovohrad, Kamelnitsky da Zhytomyr aka harbo su, a cewar rundunar sojan saman. Miliyoyin 'yan kallo kama daga Mexico zuwa Amurka zuwa Canada sun fito don ganin wani abin al'ajibi, wato kusufin rana a yau Litinin. Masana sun ce yanayi zai yi kyau a ƙarshen kusufin a yankunan Vermont da New Hampshire da ke na Amurka da kuma New Brunswick da Newfoundland a Canada. Wannan dai shine kusufin rana da ya tattara 'yan kallo mafi yawa da aka taɓa gani a nahiyar Amurka ta Arewa, kuma kusufin ya bayyana a yankunan da ke da jama'a sosai.
Masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Talata idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar kodayaushe, za a yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi na kawo shirye-shiryenmu na yau da Fiona Nandudu, wadda ta haɗa tare da ba da umarni har ma da injiniyanmu na yau. Isar Fila Hashin Gumi ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.